Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, bayan dan jan kafa, Isra'ila da Hamas sun amince su tsawaita yarjejeniyar su ta tsagaita wuta. Makamai masu linzami da Rasha ta cilla sun bararraka yankin Donetsk na kasar Ukraine da daren jiya. Sannan shugabar Taiwan ta ce yanzu matsalolin cikin gida sun gallabi China, ta yadda ba ma batun mamaye Taiwan ke gabanta ba.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an arewacin kasar Kamaru sun ce rikice-rikice akan abinci da ruwa da sauran albarkatu sun ragu sosai sakamakon dasa bishiyoyi kusan rabin miliyan ɗaya da aka yi a kewayen wani sansanin 'yan gudun hijira. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan kasar China na neman su mamaye sana'ar gwangwan a birnin Lagos da ke Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda a yau zai tattauna akan yadda ake kula da matsalar dunkulewar jini a jikin bil'adama da ake kira antiphospholipid antibody syndrome da turanci. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan amuna lafiya. Ga labaran, Isra'ila da Hamas sun amince su tsawaita yarjejeniyar su ta tsagaita wuta da ƙarin kwana guda. Dakarun tsaron Isra'ila sun tura wani sako ta kafar Twitter mai cewa za a ci gaba da tsagaita wuta sanadiyar ƙoƙarin da masu shiga tsakani ke yi wajen ɗaukar matakan da ke kaiwa ga sakin ƙarin mutanen da aka yi garkuwa da su, kuma bisa sharaɗin yarjejeniyar da aka cimma. Wannan bayani ya zo ne ana saura minti 15 wa'adin yarjejeniyar baya-bayan nan ya cika. Rahotanni na cewa Isra'ila ta nuna ɓacin rai kan irin mutanen da Hamas ta yi tayin sakinsu da farko a madadin tsawaita wa'adin tsagaita wutar. Hamas ta ce da farko Isra'ila ta yi watsi da tayinta na sakin mutane 7 da suka hada da mata da wata yarinya da kuma wasu gawarwakin mutane 3 waɗanda mayakan suka ce sun mutu ne a wasu hare-haren bom da Isra'ila ta kai. Makamai masu linzami na Rasha sun bararraka yankin Donetsk na ƙasar Ukraine da dare a daidai lokacin da ake dada damuwa kan yiwuwar Rasha ta tsananta kai hare-hare ganin yanayi na dada inganta. Mutane 10 sun samu raunuka a hare-haren na makamai masu linzami, ciki har da yara. Wasu mutane 5 kuma sun makale cikin baragwazai, a cewar ministan cikin gidan Ukraine Ihor Klemenko a yau dindin Alhamis. Klemenko ya ce a Pop Crops wani jinjiri dan watanni 6 da wasu yara 'yan shekaru 13 zuwa 16 sun samu raunuka. Babu alamar China za ta yi tunanin yin wata gagarumar mamaya ma Taiwan a halin yanzu saboda irin kalubalen cikin gida da take fuskanta, a cewar shugabar Taiwan Tsai Ing-wen a yau dinnan Alhamis. Duk da yake China na kokarin canza alkiblar zaben Taiwan da ke tafi, ina ganin a wannan marar kalubalen cikin gida sun buwayi gwamnatin China, a cewar Tsai a taron Deal Book na bana a birnin New York. Tsai na amsa tambayoyi ne kan kasadar kaddamar da duk wata mamaya bayan wata ganawa tsakanin shugabannin Amurka da China, Joe Biden da Xi Jinping a California a wannan watan, wanda aka yi ta matukar bibiya.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar, zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Jami'ai a arewacin kasar Kamaru sun ce rikice-rikice kan abinci da ruwa da sauran albarkatu sun ragu sosai sakamakon dasa bishiyoyi kusan rabin miliyan 1 da aka yi a kewayen wani sansanin 'yan gudun hijira. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ziyarci yankin don tattara bayanan nasarorin da aka samu game da ayyukan sake dasa itatuwan da kuma rage haɗarin sauyin yanayi. Ga Baba Yakubu Makeri da fassarar rahoton Moke Edwin Kenzika.
Jami'ai da mazauna yankin arewacin Kamaru a kusa da iyakar Najeriya da Chadi sun ce rikici tsakanin 'yan gudun hijira na cikin gida da na waje da al'ummomin yankin akan abinci da ruwa ya yi sauki ainihin a 'yan shekarun nan saboda farfaɗo da gandun dazuka da ke tsakaninsu. Yankin na ɗauke da 'yan gudun hijira kimanin 120,000 daga Najeriya da ɗimbin 'yan Kamaru da suka rasa matsugunansu da waɗanda suka dawo bayan ayyukan Boko Haram sun fidda su daga gurin. A shekaru 10 da suka gabata, hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta kafa sansanin 'yan gudun hijira na Minawawo mai girman eka 630 a kusa da iyakar wadda zai iya ɗaukar 'yan gudun hijira 15,000. Amma sakamakon ɗorewar tashin hankali ya sa adadin mazauna sansanin ya ƙaru zuwa 72,000, lamarin da ya sanadin ƙarancin albarkatun da ake amfani da su a wurin. Laitu Habila, mai 'ya'ya biyu wadda take da shekaru 26 da ta tsere wa tashin hankalin Boko Haram daga Najeriya zuwa sansanin a shekarar 2016, ta ce rikici tsakanin al'ummar yankin da 'yan gudun hijira da cikin gida da na waje akan abinci da kiraruwa na faruwa a kulli yaumin.
The time that we come, all the firewood has finished in the bush. So,
Habila ta ce tana cikin farin ciki yanzu saboda tana samun kiraruwa da take sarewa domin dafuwa da su ba kamar a baya ba, wanda sai ta sha wahala kafin ta samu itatuwa a sansanin na Minawawo. Ta ce baicin sare rassan itatuwa domin amfani da su wurin dafuwa. Hukumar UNHCR ta nuna musu yadda za su shuka itatuwa da dama, kana ta nuna musu yadda za su farfasa gawayi su yi amfani da garinsa wurin hatsa wutar dahuwa. Iyakar arewacin Kamaru da Chadi da Najeriya ɗaya ne a cikin yankuna masu gandun dazuka da ke fuskantar haɗarin lalacewa a tsakiyar Afirka. Gwamnatin Kamaru ta ce sauyin yanayi, ƙaruwar zamantakewar mutane, sare itatuwa, rashin dasa sabbin itatuwa suna barazana ga albarkatun halitta a wurin, sannan sun jefa fararen hula cikin tsananin talauci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoto a shekarar 2016 cewa wasu shugabanni 5 na 'yan gudun hijirar Najeriya sun haɗa kai suka yanke shawarar dasa itatuwa a sansanin na Minawawo domin kawar da wahalhalun rayuwa. Shuka itatuwa kamar kasiya, darbejiya, zogale ko moringa, kashiu, lokena, dukkan jinsu suna da jimirin fari, kana suna da rassa da za a iya amfani da su wurin sa wuta. Akan kuma iya amfani da ganyayyakinsu a yi magani ko abinci ko kuma taki. Rahotannin na UNHCR ya ce an shuka kusan itatuwa rabin miliyan a ciki da kewayen sansanin Minawawo. 'Yan gudun hijira da al'ummomin yankin sun ce saboda itatuwa da ke wurin, yanzu suna samun damar yin ƙananan gonaki da suke ci kuma su ciyar da dabbobinsu, kana ya rage rikicin da ake samu wurin raba albarkatun. Mata sun ce yanzu ba su fuskantar haɗarin fyaɗe da cin zarafi a lokacin da suke zuwa wuri mai nisa domin ɗebo kiraruwa da gidan ruwa. Jakadiya ta musamman ga hukumar UNHCR kuma 'yan rajin kare muhalli Imtidal Mahmud ta ziyarci arewacin Kamaru a wannan wata. Ta ce ta saurari labaran nasarori da 'yan gudun hijira suka samu game da tasirin aikin dazuzzuka a rayuwarsu ta yau da kullum.
The stories that we're seeing in Cameroon are not just stories of crisis.
Labarin da muke gani a ƙasar Kamaru ba labarin rikici bane kawai, har ma labari ne na nasara, labari na juriya, labari na albarkatu da mutane ke samu ba don su tsira ba kawai, har su ci gaba a cikin bambance-bambance a lokacin da muke fuskantar sauyin yanayi. Na yi imani cewa mafita da 'yan gudun hijirar suka samar ya sa suke ganin wannan aikin a Minawawo. Sun gaya mini cewa wannan mafitar za ta iya yin aiki a Darfur da Nepal, kuma tana iya aiki a Bangladesh saboda akwai yanayi iri ɗaya. Da take magana da gidan rediyon ƙasar Kamaru CRV, Mahmud, wadda kuma tsohuwar 'yar gudun hijira ce, Ta ce ta rubuta abin da ta kira sakonni masu ƙarfi da fahimtar juna da za su jawo hankalin duniya a lokacin taron duniya akan sauyin yanayi na COP28. Ta ce magance batun sauyin yanayi da kuma tallafawa shirye-shirye kamar aikin dazuzzuka na 'yan gudun hijira a Kamaru ya kamata ya samu fifiko a dukkan ajandar cigaba da za a tattauna a taron.
A gaida Baba Yakubu Makeri, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Tomaryan wata kotun Jamus yau Alhamis ta yanke ma wani ɗan ƙasar Gambia hukuncin ɗaurin rai da rai saboda rawar da ya taka a wata ƙungiyar makasa wadda ta riƙa karkashe masu adawa da tsohon shugaba mai kama karya Yahaya Jammeh, ciki har da wani ɗan jaridar wato mai aiki da AFP. An samu Bai Lowe da aikata manyan laifuka kan bil'adama da kisan kai da ma yunkurin kisan kan saboda rawar da ya taka a matsayin direban kungiyar makasa mai suna Junglas. Masu gabatar da kara sun buƙaci alƙalai a kotun da ke garin Chile na arewacin ƙasar da su yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ma Lowe, wanda shi kuma ya ƙaryata tuhume-tuhumen da ake masa. Shugaban Indonesia mai barin gado ya amince da ƙarin kashi 20 cikin 100 na kuɗin da ake kashewa kan harkokin tsaron ƙasar har zuwa ƙarshen shekarar baɗi saboda a inganta manyan makaman yaƙin ƙasar a matsayin martanin abubuwan da ke gudana a yankin, a cewar ministan harkokin kuɗin ƙasar. Wani taron manema labarai jiya Laraba, minista Sri Mulyani Ingurwati ta ce an yi wannan amincewar ce a wani taron da ta hallara tare da shugaba Joko Widodo da ministan tsaro Prabowo Subianto. Prabowo ne na gaba a jerin 'yan takara a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Janairu, kuma zai kara ne da ɗan shugaba Widodo. Za a ƙara kasafin kuɗin ɓangaren tsaron ƙasar ne daga $20.7 billion zuwa $25 billion, a cewar Sri Mulyani.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da ƙasar China ke ci gaba da faɗaɗa ayyukanta a ƙasashen Afirka, a Najeriya wasu kamfanoni mallaka ƙasar ta China na neman maida wasu masu sana'ar gwangwan da masu ƙoƙarin ƙara sabunta wasu abubuwa su zama marasa aikin yi saboda yadda suka shiga sana'ar gadan-gadan. Wakilin muryar Amurka Alhassan Bala ya aiko mana da wannan rahoton.
Siraja Karofi na sana'ar gwangwan shekara da shekaru a jihar Lagos. Ta wannan sana'ar yake ciyar da kansa da iyalansa, yayin da 'yan ƙasar ke kokawa kan tsananin rayuwa. Karofi ya bayyana yadda shigowar kamfanoni mallakar ƙasar China ke barazana ga sana'ar tasa.
Kan harkar mu yanayin yadda muka samu foreign influence, especially Chinese da Indians, yanayin matsaloli da muke fuskanta akan yanayin kasuwanin. Don muka dauka kamar Chinese, yanayin yadda suka intervene a economy na ita kanta kasai cikin wannan sufura business, the same problem arose saboda nan din ma akwai Chinese akwai Indians kuma suna doing the same abin ganin process yadda suke na exploitation yadda suke abin ganin na mutane.
A Najeriya dai akwai sama da kamfanoni 20 mallakar 'yan kasar China, a cewar ofishin jakadancin kasar da ke Najeriya. To amma 'yan Najeriya irin su Muhammad Zaharuddin na zargin bautar da 'yan Najeriya da kamfanonin China suke wajen biyan su albashin da bai ta karaya karya ba.
Ni na yi aiki a ciki a wancan shekarun, za a ga duka albashi a wata a sati biyu bai wuce naira 8,000. Da aka yi aiki daga karfe 7 na safe zuwa karfe 4 na yamma, akwai overtime yana ɗaukan karfe 5 zuwa 6. So amma an kada duka wannan abin, za ka ga abu ne ƙarami wanda a matsayinsu wanda suka zo daga wata ƙasa a Najeriya suna yin wannan harke, albashin da suke yi bai cancanci a ce ɗan ƙasa ke karɓa wannan albashin.
A baya dai, ƙasar Amurka ta zargi China da amfani da bashi wajen juya al'amuran gwamnatin ƙasar. Shugaban 'yan gwangon Ibrahim ɗan soja na zargin jami'an tsaron Najeriya da baiwa 'yan ƙasar China kariya wajen siyan kayan da ya kamata su siya.
Kasuwan nan ta harkar gwango muna yin ta ba wai ba mu yin ta ba. Aka samu yawancinmu saboda ba mu da ƙarfin yin kasuwancin. Sai aka samu wasu can 'yan China za su shigo kasuwar tamu. Muna ji muna gani 'yan China za su zo su sai kayan da ya kamata kai da suka isko kayan da ya kamata da sai a ce su sun fasi kayan kaga irin waɗannan ga abubuwan ba su dace ba. Mu yanzu ba mu san mu je ƙasar su yi wannan ba, kuma kai a matsayin ka ɗan ƙasa za a gansu jami'an tsaro kai ba ka isa ka yi musu wani balazana ba.
A yanda ake karfafa gwiwar 'yan ƙasa da su runguma harkar ƙara juya tsoffin abubuwa zuwa sabbi, matasa irin su Sirajo na kira ga gwamnati da ta bunƙasa kamfanonin cikin gida don gujewa cizgunawa da kamfanoni irin na China ke yi wa 'yan ƙasar. Alhassan Bala, VOA, Lagos, Nigeria.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonni biyu da suka gabata mun tattauna akan matsalar antiphospholipide syndrome, inda likita ya yi mana bayani dalla-dalla game da wannan matsala, wato matsalar dunkulewar jini da ma irin matsalolin da ake iya fuskanta sakamakon wannan cuta, inda likita ya ce rashin daukar matakin gaggawa game da cutar kan iya haifarwa mata masu juna biyu hawan jini, a wasu lokutan ma har ma a rasa rai. To a wannan makon likita zai yi mana bayani ne a takaice kan yadda ake kula da wannan cuta ko kuma yadda ake maganinta. Baraka Bashir, gare ki.
Manejin wannan lalura yana da tsada kenan?
A gaskiya yana da tsada, domin duda ba sai mun faɗi sunan magani ba tunda magana muke a radio, amma yana da matuƙar tsada shi musamman wannan maganin da yake hana jini dunkulewa. Wato akwai nau'ikan magunguna guda uku da akan yi amfani da su. Akwai wanda ana iya yin amfani da shi kamar warfarin, amma shi matsalarsa shi ne ba amfani da shi musamman a watanni uku na farkon ciki, wanda kuma kinga ana iya samun matsalolin a watanni uku na farkon ciki to saboda dalilin da yasa a daidai lokacin sassan jikin yaro suke samuwa, to yana iya jawo tawayar halitta idan aka yi amfani da shi a waɗannan watanni uku na farkon ciki. Wannan yasa yawanci ko da misali mace ta zuwa irin wannan ba za a iya dora ta akan sa, wanda shi ne mafi sauki a magungunan da akan yi amfani da su. Saboda haka idan kuma an wuce watanni uku na farko, to idan za a yi amfani da shi to kuma sai ana bibiyar yanayin tsinkewar jinin mace, domin gudun kar wani lokacin ko jinin ya tsinke fiye da kima ko kuma a akwai buƙatar a ƙara yawan maganin saboda gudun kar jinin ya dunkule. Akwai nau'i na biyu wanda muke ce masa unfractionated heparin, shi ma idan mace tana kansu shi ma dole sai ana bibiyar ta, dalilin da yasa saboda wannan dalilin da na faɗa ko ka jini ya tsinke da yawa. Sannan na ƙarshe wanda kuma gaskiya kusan ya fi tsada shi ne wanda shi baya buƙatar bibiya, akan yi amfani da shi yawanci allura ce, a gaskiya tana da tsada sosai, wanda da yawa babban ɗaya daga cikin matsalar ƙalubalen da muke samu shi ne wasu ko da sun fara ba sa iya jurewa su kai gaci. Shi kuma ba zai a ce an fara kuma wani lokacin an daina an watsar ba, abinda dai ake gudun yana iya faruwa. To kuma wanda kwarai da gaske kuma alluran nan kullum mace za ta yi wa kanta, to kinga akwai buƙatar ya zama cewa lallai sai an sami ƙwarin gwiwa sosai, an ba su ma'aurata ƙwarin gwiwa sosai na yanda za su yi amfani da allurar idan misali itan ta kama su yi amfani da ita. Idan har ba za su yi amfani da wannan ba, ana iya komawa waɗancan ɗin. To amma kamar yadda na faɗa miki, shi wannan yana da alfanu wajen cewa ba sai ana bibiyar tsinkewar jinin ba saɓanin waɗancan nau'ikan na magungunan guda biyu da na fada.
Misali a mata nan nahiyar mu kaman kaso nawa cikin 100 misali a mata biyar mata nawa akan samu da wannan lalura?
To wannan Adam yanzu ba zan iya fadar hakikani ba saboda ba mu da wani bincike da muka yi da zai iya fadar gaba ɗaya me ke faruwa a nahiya, amma kwana-kwanan nan abokiyar aikinmu da ta yi wani bincike kusan ta samu kusan 30 a cikin 100 amma ba a cikin mutane ba, a waɗanda suke da matsalar yawan maimaituwar ɓari. Saboda akwai bambanci tsakanin a cikin jama'a gaba daya da a cikin waɗanda suke da haɗarin yiwuwar samun abu, domin a wannan
cikin asibiti ne dole waɗanda suke samun ɓarin ta
gaba daya. Yau kuma kai tsaye dama wannan an tafi ga waɗanda suke da laruran ne, to a cikin su ne ina ga an samu kusan 30 a cikin 100 na waɗanda misali suke zahiri suke da matsalar na wanda aka tabbatar da misali matsalar kenan. Idan da a cikin jama'a ne gaba daya watakila sai kike ji watakila bai fi a ce mutum biyu a cikin 100 ko ƙasa da haka ba, wanda ba ni da tabbacin nawa ne muke da shi mu a irin nan nahiyar mu ta Afirka misali idan ga masu irin wannan laruwar da za a ce abin. Amma wannan ana magana ne a matan da dama suke da matsalar da ake tunanin ita ce, misali suna da yawan maimaito ɓarin ko sun taɓa samun matsala na dunƙulewar jinin, to su aka tara to a cikinsu ne ta samu ina jin tsakanin kusan 27 zuwa 30 aka samu cikin 100 na waɗanda aka yi wannan gwajin.
A cikin waɗannan wanda aka samu shin guda nawa aka iya suka iya kokarin su ga an dora su akan magunguna sun bi kuma har sun samu biyan buƙata?
To gaskiya kusan duk waɗanda ta gano an buƙaci da dora su akan magani. To amma kin san yanda matsalolin da na faɗa miki a baya na ƙalubalen da akan fuskanta, duk da cewar a sanda ta yi wannan binciken gwajin kyauta ta yi wa dukkanin matan da aka riga aka samu da irin wannan matsalar, to amma kuma yanda za a lura da su kamar yadda muka faɗa larura ce wacce tana buƙatar, in har ana so a lura da mace yadda ya kamata akwai buƙatar kashe kuɗi, domin ko da ba kashe kuɗin siyan magani akwai kashe kuɗin yawan bibiya na gwaje-gwaje. To wannan ya sa wasu bisa kai ga watakila lokacin hadda za su haihu a nan misali ana tare da su anan da za a bibiye su ba, wasu kuma sun yi iya bakin kokarin nasu, wasu sun kai ga nasara, wasu kuma sun kusa misali a ce ga an kai ga lokacin da za a ce su haihu da kansu, kuma watakila ko wani dalili ya taso misali kamar na hawan jini ko wani abu ya jawo dole watakila aka dakatar da cikin. Amma dai cikin ikon Allah waɗanda aka gano da matsalar kuma waɗanda suka yi amfani da magungunan da aka dora su a kai ana kara musu ƙarfin gwiwa, to da yawansu wasu sun samu nasarar samun yaransu cikin ƙoshin lafiya.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, inda muka saurari bayani game da cutar dunƙulewar jini kuma mun fahimci yadda cutar take da alaƙa da hawan jini. A daidai wannan lokaci ƙwararriyar likita da ke kula da lafiyar iyali wato Dr. Maryam Audu Bako za ta yi mana bayani kan tsananin cutar hawan jini idan har mai ita bai bi ƙa'idojin da likita ya gindaya masa ba. Likita gare ki.
Idan har aka ce wa mutum yana da cutan hawan jini to dama dole ne sai ya hakuri ya bi abin da likita ya faɗa. To gaskiya a yanda muke yi muna bawa mutane kwayoyin magani kuma sannan muna ce musu ya kamata a dinga motsa jiki, kuma akwai abubuwan da ya kamata a kiyaye kaman yawan cin gishiri, kaman yawan cin maiƙo, sai kuma muna ce musu su ci abubuwan da suke da shi potassium kenan a ciki kaman ayaba haka ko kuma avocado ko kuma dabino haka, duk yana dan taimakawa. Amma duk da haka sai mutum ya sha magani. To idan har mutum baya shan magani, dan yawanci za ku ga mutane har sun fara shan maganin su lafiya lau sai su dinga ji, kuma mutane suna ce a'a ku bar maganin ku sha kaza ku sha kaza, so sai kiga muna zaman samun matsaloli da irin wannan. To indai mutum bai kiyaye ba, ya kamata mutum ya sha magani kulliyomin ba fashi, kuma ya dinga zuwa likita yana duba wannan, yana duba hawan jinin a gani ko yana sauka ko kuma baya sauka, ya kamata ya dinga bin dokoki. Dan idan har mutum mai hawan jini baya bin wa'annan dokokin to zai iya samun matsaloli kala-kala. zai iya samun matsala a cikin kwakwalwa, ana ce mishi stroke, wanda za ku ga mutum kawai ya fadi, ko kuma a ce bangare jikin shi bangare ɗaya baya iya motsi da shi, baya iya aiki, ko kuma a ce mutum zai iya samun bugun zuciya, akwai abin da ake cewa heart failure, ko kuma a ce mutum zai iya samun matsala da koda, sai kaga mutum ya samu matsala da koda, ai ta fama shekara da shekaru, ko kuma wata ran mahar yana iya kawo matsala a ido, ko kuma yana iya kawo matsala a kafafuwa. To amma akwai abubuwa da yawa kaman jijiyoyi da suke kafan mutum kenan, akwai abubuwa da yawa wanda suke iya kawo matsaloli na hawan jini idan har mutum bai kiyaye ba, ya bi dokoki. To saboda haka idan an ce mutum yana da hawan jini, ya kiyaye, ya bi abin da likita ya faɗa, ya sha maganin shi kullum, kuma sannan ya dinga motsa jiki, kuma sannan ya kiyaye abubuwan da aka ce a daina ci, kuma ya ci abubuwan da ya kamata ya dinga ci. Dan yawanci kamar yanda muka faɗa, mutum baya jin komai a jikin shi sai fara ɗaya kawai za a ga waɗannan matsalolin sun taso.
To likita, shin suwaye ne masu kafi cin karo da matsalar hawan jini? Shin yara ne ko manya ko kuma tsofi?
Mutanen da suka fi kama ciwon hawan jini su ne manya. A da ɗin nan sai a ce mutum daga shekara 50 zuwa 55. Amma a yanzu duniya ta canja, yanda muke rayuwa, abincin da muke ci da sauransu, muna yawan ganin ma mutane masu shekara 40. Wasu ma basu kai shekara 40 ba, duk suna samun wannan ciwon hawan jinin. To yawanci shine mutum har yake girma da shi, har ya tsufa da shi. Duk da haka yara ma suna yin hawan jini, amma dai bai cika yin yawa ba. Akwai hawan jini kala-kala ne. Akwai wanda ake cewa secondary hypertension, to shine hawan jinin da yawanci akwai dalili, kila ko ciwon koda ne, a ko ciwon, akwai wasu sinadarai a cikin jikin mutum wanda ba su yi daidai ba, ko kuma magunguna ne haka. To yawanci shine aka fi gani a yara, amma gaskiya mafi yawancin hawan jini daga manya yake farawa.
Shin wani irin kula ko kuma tallafi kike gani ya kamata gwamnati ta baiwa masu fama da hawan jini, musamman ma a nan Najeriya?
To gaskiya irin kula da tallafi da nake gani gwamnatin Najeriya za ta iya wa mutane masu hawan jini, to a gaskiya ba ma masu hawan jini kadai ba, gabaki daya abin da ya shafi lafiya na 'yan Najeriya, ya kamata gwamnati ta tashi tsaye, ya kamata gwamnati ta kara sa hankali akan bangare na health, na lafiya kenan, a kara budget yanda komai da komai zai dinga tafiya daidai yanda ya kamata, yanda za a dinga daukar likitoci, yanda za a iya tura likitoci kauyuka su je can kasa kauyuka, local government, dan yawanci mutanen mu mutane da yawa ne wanda ba za su ma iya biyan magani ko maganin hawan jinin ma, yaushe ma har za su, ba su ma san ma da hawan jinin ba. To ya kamata a je a ilmantar da mutane, a samu musu asibiti na ya zama akwai likitoci, akwai nurses a wurin, a taimaka tun daga kasa. Sannan kuma asibitocin mu na gwamnati, a rage kuɗin asibiti, dan mu da muke asibitin muna gani mutane za su zo ba sa iya biyan kuɗin asibiti.
Masu sauraron mu a nan, za mu jalin zamin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku. Ni Hawwa Umar da na shirya na kuma gabatar, nake cewa a har kullum rigakafi ya fi magani, mu huta lafiya.
Madalla a gaida Hawwa Umar. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, Isra'ila da Hamas sun ce sun amince su tsawaita yarjejeniyar su ta tsagaita wuta da ƙarin kwana guda. Dakarun tsaron Isra'ila sun tura wani sako ta kafar Twitter mai cewa za a ci gaba da tsawaita yarjejeniyar sanadiyar kokarin da masu shiga tsakani ke yi wajen daukar matakan da ke kaiwa ga sakin ƙarin mutanen da aka yi garkuwa da su, kuma bisa ga sharaɗin yarjejeniyar da aka cimma. Makamai masu linzami na Rasha sun bararraka yankin Donetsk na ƙasar Ukraine da dare, a daidai lokacin da ake daɗa damuwa kan yiwuwar Rasha ta tsananta kai hare-hare, ganin yanayi na inganta. Mutane goma sun samu raunuka a hare-haren da Rasha ta kai, ciki har da yara. Wasu mutane biyar kuma sun makale cikin baraguzai, a cewar ministan cikin gidan Ukraine Ihor Klemenko a yau din nan Alhamis. Babu alamar China za ta yi tunanin yin wata gagarumar mamaya ma Taiwan a halin yanzu, saboda irin kalubalen cikin gida da take fuskanta, a cewar shugabar Taiwan Tsai Ing-wen a yau din nan Alhamis, duk da yake China na kokarin canza alƙiblar zaben Taiwan da ke tafe. Yana ganin a wannan marar kalubalen cikin gida sun buwayi gwamnatin China a cewar tsai a taron Deal Book a bana a birnin New York.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya macin anjima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Wamai nan Dudu wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.